أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wataala da ya dace mu wannan yini mai tarun albarka yinin litinin wanda yau yayi daidai da 15 daidai ga watan hudu musulunci watan jimada ko rabiul tsani yau hijira na da shekara 1445 daidai da 30 daidai ga watan 10 miladiya 2023 barkanmu da kasancewa cikin wannan maktaba ta mu ta Darul Ilmi anan unguwar Manawaci a fadar jihar Gombe barkanmu da kasancewa domin dorawa cikin dirasat al-islamiyya da muke gabatarwa a wannan majalisi kuma a dukkan yini na ranar litinin kuma daidai lokaci irin wannan masu bibiya kai tsaye da makumba da masu kuma kallon mu ta kafafan yada bayanai na zamani sun san cewa a makon da ya gabata Allah ta'ala ya kawo mu ƙarshen darasi cikin littafin mu na sharh usulus salasa na babban malami Sheikh Al-Allama Muhammad bin Salal Al-Usaimin wanda Allah ta'ala ya sa mu ga farkon sa mu ga tsakiyar sa har ma Allah ta'ala ya sa mu ga ƙarshen littafi mun karanta shi daga bango zuwa bango tare da gudunmawar al'umma duka wanda suke zama a wannan majalisi saboda muna yi wa Allah godiya da ya ba mu dama da lokaci ya ara mana lokaci daga cikin damarsa ma ga farkon littafi shi wancan da kuma zuwa ƙarshen sa fatan mu abubuwan da muka karanta a cikin su Allah ya ba mu ikon aikatawa kuma abubuwan da muka ji na hani a shari'anci Allah ya ba mu ikon hannuwa kamar kuma yanda sanarwa ta gabata a yau din ba wani hutu da za a yi za a dora ne kawai kuma har an ittifaki cewa za a sa littafi na halul masail na sharh kitabul aqdar halul masail littafi ne wanda aka yi wa shahararre kuma sanannen littafi a duniyar musuluncin kasar Hausa aqdari aka masa sharhi wanda suke cewa lahallari gyaran ko kuma rariya matata sallah wanda hakikanin gaskiya littafin aqdari a ƙasa-ƙasan nan dai kusan shine littafin da ya koyar da mutane yanda ake tsarki har zuwa alwala har zuwa sallah da abin da ya shafi wanka na shari'a da abin da ya shafi kabli da bada a cikin sallah da kuma umda ta farko na jaddada tauhidi da kadaita Allah a cikin bangarorin da Allah ta'ala ya cancanta kadaita shi littafi ne sananne shahararre wanda dukkan wani malami da ya zo a kasar Hausa to ya san muhimmanci da kuma tasirin littafin aqdari a cikin al'ummar musulmai to bisa yanda ilimi ya yadu da kuma bincike na malamai to a galibiya littattafai an musu sharhi an musu shuruh ma'ana an fito da wasu ma'anonin da suke da wahalar fahimta ko ƙarin bayani wanda da yawa an yi wa littafai wanda daga irin sahih al-bukhari sahih muslim duka ba littafin da ba masa sharhi ba hatta shi wannan littafi da muka kammala shi usulus salasa sharhin sa ne muka karanta akwai matanin usulus salasa amma muka karanta sharhin sa kuma bayani ya faɗi da sosai a ciki to shi ma wannan littafi na aqdari akwai wani bawan Allah Alhaji Sa'id bin Umar Alhaji Sa'ad bin Umar bin Sa'id mutumin Puta Toro kasar Mali shine yayi wa wannan littafi na aqdari sharhi kuma ya sa masa suna Halul Masail Halu al-Masail ma'ana warware masaloli Halu na warwarewa ne an gane ko aqdu shine daurewa Halu kuma warwarewa Masail jam'i ne na mas'ala akwai masail addiniya wanda malin yayi kokarin hallun su a cikin wannan littafi. An warware su, an fito da abubuwa fili. Yasa ya sanya wa littafin suna Halul Masail, Sharh Kitabul Aqdar, ma'ana warware matsaloli na addini ƙarƙashin sharhin da yayi wa littafin Aqdar na malin Abdulrahman Al-Aqdari, Allah ta'ala ya masa rahama. To a takeice wannan shine littafin da zamu sa a yau insha Allah, 15 yau ga watan 4 musulunci, shekarar hijira 1445, 10-30 kai ga watan 10 miladiya 2023. Muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu ikon karanta daidai a wannan littafi, kuma ya ba mu ikon fahimtar daidai, kuma ya ba mu ikon aiki da daidai a cikin littafi. Allah, muna roƙonka ka ainihin gane da mu kuskure, ka ba mu ikon kuma kauce masa. Allah, kada ka kaddara mu girma akan kuskure ya rabbal alamin. Muna yi wa ƴan uwa gaba ɗaya mu fatan alkhairi da kuma ƙoƙarin tabbatar da cewa wannan dirasar da muke yi wajibi ne mu mai da hankali kwarai da gaske, domin kai tsaye hanya ce ta koyon addini, kuma koyon addini wajibi ne akan kowane musulmi. Ba mustahabi bane, ba lallashi ake ba, a wajibi. Koyon addinin musulunci wajibi ne akan kowane musulmi, namiji da mace. Dalabul ilmi farida ala kulli muslimin wa muslima, neman ilimin addini wajibi ne akan kowane musulmi, namiji da kowace musulma mace. Allah ta'ala ya mana jagora, Allah ta'ala ya bamu ainihin kwarin gwiwa yanda muka farkon wannan littafi. Allah ya bamu ikon ganin karshen sa lafiya. Allah kuma ya albarkace mu da albarkokin cikin sa. Shi ma wallafin littafin muna masa addu'a, Allah ya saka masa da alkhairi, Allah ya kai rahama da jin kai cikin kabarin sa, da kuma haifan mu da sauran malaman mu na addini gaba daya. Kira na biyu, kamar yanda muka jaddada karshen wancan littafi, kusan wajibi ne ya kamata kowa ya mallaki wannan littafi. Wannan da suke gaban ku littafin maktaba ne, ba mallakar ku bane ko? Idan kowa ya tashi anan zai bar shi. Kuma a matsayin ka na dalibin ilimi, ya kamata ka kana da littafi naka, wanda in ka tafi gida za ka yi nazari a cikin sa. Har ma in ka ga wata kalma ba ka gane mata ba, za ka yi andalayen karkashin ta, idan ka zo ka iya tambaya yi ƙarin bayani akan ta. Wannan shine alama ta dalibin ilimi gaskiya. Yanda aka yarda za a bada lokacin a zo a zauna a ji karatun, to shi ma kansa sayan littafin ba wani aiki bane. Littafin karamin littafi ne, ba shi da wata tsada da yawa. Saboda haka da Allah ina shawartar mu, ina ba mu shawara kan cewa daga nan zuwa rana ita yau a zamto a galabiyar mu mallaki littafin. Maktaba a barwa baki, in ba ko ya zo a dauko na maktaba a bashi. Amma kai da ka zamto dalibi ilimi, da kai aka bude littafin, ya kamata a ce kana da shi. Wannan shawara ce ko mai ƙarfi gare mu gaba daya. Allah ta'ala ya taimake mu. Malam ya fara da al-muqaddima. Bismillahir Rahmanir Rahim. Muqaddima shine kamar gabatarwa da kuma neman fatahi na Allah a cikin irin rubutun da shi malam zai, da kuma farawa da sunan Allah da ya ba masa, da kuma salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kusan wannan shine abin da muqaddima ta kunsa, da takaitaccen bayani na manufar shi marubucin a cikin littafi. Yake cewa bismillahir rahmanir rahim, da sunan Allah mai rahama mai jinkai. Bismi Allah ar-rahman ar-rahim, da sunan Allah. Allahu hine lafazul jalala, da shine suna gagarabadau, suna wanda yake shine mafi girma cikin sunayen Allah. Har ma malamai suke cewa shi Allahu din shine sunan, amma dukkan sauran sufofi ne. Idan ka ce manir rahman za ka ce Allah, manir rahim Allah, manil malik Allah, manil quddus Allah, waye ar-rahmanu Allah ne, waye ar-rahimu Allah ne, waye al-maliku Allah ne, waye al-quddusu Allah ne. Shi Allah shine suna a ainihin lafazul jalala ne, wanda dukkan wa'ansu sunaye malamai suke sufofi ne zuwa ga Allah. To da sunan Allah, shi Allah shine mai rahama, wanda ya siffanta kansa da rahama, ar-rahman, wanda suke cewa rahama ce wanda ta shafi kowa a duniya. Rahaman Allah ta shafi kowa a duniya, musulmai da ma wanda ba musulmai ba, mutane da dabbobi da tsirrai da tsuntsaye da aljanu da dabbobi da ciyayi da duk abin da ka sani da duk ma abin da baka sani ba to iya cikin rahmanin Allah rahmar Allah ta yaloci kowa a wannan duniyar wa rahmatī wasi'at kulli shay rahmata ta yaloci kowa da komai inji shi Allah madaukakin sarki to shine siffanta kansa da ar-rahman wanda rahmar ta shafi kowa ka fito halittar kama da Allah yayi cikin rahmar Allah ya halice ka da Allah bai soka da jinkan ba sai halice ka wata dabba ka tara kitse da dama a yanke ka a cinye shikenan ba wani abin da zaka yi to amma Allah da ya soka da rahma ya halice ka dan adam ya halice ka cikin tsarin da shine tsari mafi girma cikin halittunsa domin duk halittar da Allah ya baka kamar dan adam wala kad karramna bani adam domin bai dan adam shi yasa annabawa daga cikin mutane suke manzanni daga cikin mutane suke an fahimta to wannan ne zai nuna ma cewa dan adam babu shakka ita ce halitta mafi girma a cikin halittun da Allah ta'ala yayi ko muna cikin rahmarsa da jin kansa amma da yace ar-rahim sai malamai suka ce akwai bambanci tsakanin ar-rahman da ar-rahim ar-rahman suna fassara shi da rahama ta duniya rayuwa da muke yi da mu da wanda ba mu ba da dabbobi da kowa zamu sha iskan Allah Allah zai yi ruwa mu amfana Allah zai yi kaza duk gasinan kowa iya karkashin umbrella ta rahmar Allah a duniya amma ar-rahim suka ce wani kebantaccen jin kai ne wanda Allah yake wa masu imani kuma a lahira wanda kafiri da wanda ba musulmi ba ba su da rabo na jin kan Allah a gobe alkiyama an fahimta amma rahmar Allah a duniya suna da rabo cikin ta amma jin kan Allah da ya siffanta kansa da ar-rahim to malamai sun ce kebantaccen jin kai ne da rahama da jin kai da tausayawa da laddafawa amma akan masu imani an fahimta Allah ta'ala ya samu da cikin su manzon Allah yayi hadisi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu amrin zibalin lam yabda bi bismillah fa innahu abda dukkan wani abu da ake neman albarkarsa aka fara abin ba bismillah ciki to abin mai kikin albarka ne yasa ko abinci zaka ci manzon Allah ya koyi daga ci bismillah haka ya koyi Abdullahi dan Abbas ya gulam sammillah ya kai yaro ka ambaci Allah idan zaka ci abinci wa kul bi yaminik sannan ka ci da damanka wa kul amma yaminik kuma ka ci gabanka an fahimta kamar in zaka fito daga gida manzon Allah ya koya mana cewa ka ci bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah kaga bismillah an fahimta kaga Sulaiman annabin Allah siran Allah da aminci ya karanta batuwa gare shi lokacin da ya rubuta Bilqis wasika sai ya ce innahu min Sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim dukkan wani aikin da ake neman albarkarsa to ana fara shi da bismillah an fahimta idan ka ce bismillah ma'ana kana gayyato albarkar Allah da dafawan Allah da taimakawan Allah a cikin wannan al'amari duk abin da ka kira sunan Allah kafin ka fara to ka gayyato Allah ya sa ma hannu ciki shi yasa har in shi dan ya mantar da kai akan wani al'amura wanda zaka fara baka fara da bismillah ba to kana tunawa kai bismillah wa zakur rabbaka idza nasit ka ambaci ubangijinka idan har ka manta baka ambace shi ba saboda ka bismillah al'amari ne mabudi ne na alkhairi kada mu manta da ita duk abin da zaka yi ka ce bismillah ka ambaci Allah ka ambaci Allah ka nemi albarkarsa ka gayyato taimakonsa da tanyonsa a cikin al'amuran da ka sa gaba a gushi wannan mabudi ne alkhairi bisa duk abin da zaka fara yi a wannan rayuwa taka ta duniya malam sai ya ci gaba da cewa alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah alladhi anzala ala abdihi wa rasulihi kitabahu alhakim wanda shi Allah shine saukar akan bawansa ne shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kuma wannan sunan manzon Allah ya fi kauna ma a fada masa har ma yake cewa kar ku kururunta ne kamar yadda nasarsa kururunta annabi Isa dan Maryam sai kai shi matsayin da ba Allah bane ya kai shi sai ce ku ce min Abdullahi wa rasul manzon Allah yana so a ce masa Abdullah, ma'ana suna ne wanda ake jingina mutum kai tsaye zuwa ga Allah. Yasa hatta Allah din ma ya ambaci manzon Allah da Abdullahi a wasu ayoyin Qur'ani. Allah ta'ala yake cewa wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina, kaga abdina anan manzon Allah yake ne. A wata ayin yake cewa subhanalladhi asra bi abdihi, kaga abdihi manzon Allah ke. Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitab, abdihi manzon Allah Allah yake ne. Tabarakalladhi nazzala alfurqana ala abdihi wa innahu lamma qama abdullahi, cikin suratul jin duka manzon Allah Allah yake ne. Ya kiransa da abdu abdu, domin suna ne mai girman daraja a gurin dan adam, a kiran shi da Abdullah. To shi ma nan sai ma dai shi godiya ga Allah da ya saukar da ya saukarwa bawansa ko manzonsa kitabahul hakim, littafin Allah mai cike da hikima shine alqur'ani. Saukar da alqur'ani wata ƙarin rahama ce da jin kai a rayuwar mutum musulmi. Yasa da Allah ya fara magana cikin suratul rahman sai ce ar-rahman, sai ce allama alqur'an, daga rahamaniyarsa din da ya halicce ka kuma ya ma baiwa ya barka a cikin musulmai, to ba wata ni'ima ta gaba kuma ban fi da alqur'ani. Ar-rahman allama alqur'an, rahmar Allah da kawaye gari ganganka cikin duniya cikin ta, to ba wani abu da yake biye mata baya kuma sai alqur'ani. An fahimta? Saboda shi alqur'ani littafi ne da Allah ta'ala ya saukarwa manzonsa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma yake cike da hikima. Wa bayyana fihi ahkam dina alqawi, kuma shi Allah ta'ala yayi bayani na hukunce-hukuncen addinin sa tsayayye a cikin shi littafi din alqur'ani. Babu abin da ya bari, ma faratna fil kitabi min shay, Allah ya ce babu wani abu da muka yi sakaci face mun yi bayanin sa fillacin alqur'ani. Duk abin da kake nema to ka ce alqur'ani zai ma bayanin sa a rayuwar duniya ne ballanta na ma kuma rayuwar lahira. Yasa ɗaya daga cikin kulafa a bashidi nake cewa shi koda wata dabbar sarakumin sa ya bata, to idan ya zo ya sanya alqur'ani a gaba sai ya gano inda yake, domin irin fahimta da kuma ɗamfarewa alqur'ani da suka, ba wani abu da sa a gaba wajen fahimtarsa da aiki da shi da ƙoƙarin ya haddace shi da ƙoƙarin jaddada ya cikin zukatansa kamar alqur'ani. Yasa qur'anin kuma zai musu gata a duniya da lahira. Qur'ani shi ne bayanin addini, shi ne ma yayi ma bayanin Allah ma tukun da farko. Shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Qur'ani ne ya fara ma maganar Allah, ya fara ma maganar musulunci, yace kuma shine addini, innad dina inda Allahi al-islam. Qur'ani shine yazo da maganar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, yace wa kafa billahi shahidan Muhammadur rasulullah, kuma Allah yake faɗa mana suffofin sa, wal ladina ma'ahu ashuddahu 'ala al-kuffari wa hama'u bainahu tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana. Duk Qur'ani ne yazo da wannan. Qur'ani ne yazo da maganar aiwa mahaifa da wa qadara buka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Qur'ani ne yazo da wannan. Qur'ani ne yazo da maganar ayi sallah wa aqimus salah. Qur'ani ne yazo da maganar abada zakka wa atuz zakka. Qur'ani ne yazo da maganar alwala, idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn, suratul ma'ida. Qur'ani ne duk yazo da maganar alwala, haji aji aiwa dakin Allah ziyara ai aikin haji, Qur'ani ne yazo da wannan. Alhajju ashhurun ma'lumat faman farada fihi alhajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Azmi Qur'ani ne yazo da labarin sa, ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Duk abin da ka sani na addini to Qur'ani ne zo da bayaninsa. Yasa nan malam yace wa bayyana fihi ahkama dinul qawim, a cikin alqur'ani Allah ya bayyana hukunce-hukuncen addini, tsayayyen addini, ine addinin musulunci. وارشد به الناس الى صراطه المستقيم sannan kuma shi Allah subhanahu wataala shine shiryar bihi ay bil qur'an kina Allah ya shiryar da alqur'ani annasa ya shiryar da mutane musulmai ila siratihi almustaqim zuwa ga tafarkin Allah madidici duk wanda kaga ya shiryu qur'ani ne shiryar da shi a fahimta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ƙasa har ƙarshen halittar musulmi a duniya to qur'ani ne shiryar da shi ba shi da wani gun shiri'a idan ba alqur'ani yasa Allah ya ce hudan lil muttaqi fi alqur'ani shiri'a ce amma ga masu takawa idan kana neman shiri'a to kama alqur'ani idan kana neman sira ka kama alqur'ani idan kana neman cin nasara a duniya da lahira karki alqur'ani an fahimta duk wanda ya riko da shi yayi riko da igiya wanda zata sada hi zuwa ga rahama Allah duk wanda yayi magana da alqur'ani yayi gaskiya duk wanda yayi hukunci da alqur'ani kuma yayi adalci an fahimta to alqur'ani shine hada wannan sifofi bin sa karanta shi fahimtar sa aiki da shi to hawa kan hanyar aljanna ne wassalatu wassalam mali ci gaba da cewa da tsiran Allah da aminci ala sayyidi anbiya'ihi wal mursalin ya tabbata kan shugaba sayyid kine shugaba ke manzon Allah shugaba ne na annabawa an fahimta a cikin annabawan ma a cikin manzannin ma shi shugaba ne zababban duk annabi zababbe ne abun Allah sannan duk wani mursali zababbe ne cikin annabawa sannan duk wani ulul azmi zababbe ne cikin manzanni sannan kuma manzon Allah zababbe ne cikin ulul azmi kun ga mataki mataki na daraja yanda Allah ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na farko ko ga magarin malami ne to Allah ta'ala ya masa wata daraja akan wanda ba shi ba ballantana babban malami wanda suka biya duniya gudunmawa da rubutunsu da jawabansu da iliminsu ka daga sama a jawjan tabi'ai a ƙara sama a tafi cikin sahabbai daraja ce kan daraja ballantana ma kuma ka je kan annabawa duk annabi ba matsayin da Allah zai wa dan adam a duniya ya karrama shi fiye da Allah ya biya mutum annabta shine matsayi mafi kololi da Allah zai wa dan adam na martaba a duniya a ce yau Allah yayi wa mutum annabta an fahimta sannan bayan annabtar akwai matsayi na gaba da annabtar shine manzanci dukkan annabi ba lalle bane zama manzo amma dukkan manzo kuma annabi an fahimta akwai annabawan da Allah bai tura su ko ina ba annabawa ne amma wahayin da Allah yake musu da su da iyalansu kadai Allah yake ba su doka da umarni amma duk manzo kuma Allah bayan kansa da iyalinsa ya tura shi idan sako annabi Nuhu manzo ne annabi Salihu manzo ne annabi Hud manzo ne annabi Shu'aib manzo ne annabi Lut manzo ne annabi Musa annabi Isa duk manzanni ne annabi Dawud annabi Sulaiman duk manzanni ne domin Allah ya ba su risala su isar da ita zuwa ga bayin Allah to wannan shine matsayi wanda ya karammawa annabi sannan a cikin su wannan manzannin wanda Qur'ani ya ba mu labarin su guda 25 a Qur'ani manzanni guda 25 Allah ya zayyana a cikin Al-Qur'ani tun daga kan annabi Nuhu alaihi salam har zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ka bi wane manzo sai da Qur'ani ya faɗa annabawa daban-daban guda 25 duk manzanni ne Allah ya nada su matsayin manzanni sannan a cikin su waɗannan manzannin akwai wa'ansu guda 5 taurari da Allah ya zabe su cikin wannan guda 25 din an fahimta su ne wanda ake ce musu ulul azmi min ar-rusul wa iz akhadhna min an-nabiyina mithaqahum sai ce wa minka wa min nuhin an gane ko wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryam wa akhadhna min mithaqan ghaliza Allah ta'ala ce mun riki alƙawari zuwa ga annabawa sannan ya ce wa minka da kai ya rasulullah kun ga anan sai Allah zai nuna mana martaba da darajar manzon Allah. Shine ƙarshe a zuwa, amma kuma shine farko ambato. Sannan kowanne daga cikin hudunnan an faɗi sunansa, amma shi kuma sai aka faɗi wakilin sunansa. Domin martabawa da Allah ya yi wa manzon Allah a cikin dukkanin halittarsa, sai ce wa minka da kai ya Rasulullah, sai ka ce wa min Nuhin da Nuhu alaihi salam, wa Ibrahim da annabi Ibrahim, wa Musa da annabi Musa, wa Isa da Maryam da Isa dan Maryam. Waɗannan su ne ulul azumi guda biyar, su ne taurari a cikin manzanni. Sannan kuma sai Allah ya sake tacewa, sai ya zaɓi manzan Allah shi ne shugabansu gaba ɗaya, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. An fahimta? To shi ne malam Anabi yake cewa wassalatu wassalamu ala sayyidi anbiya'ihi wal mursalin. Tsiran Allah da aminci ya tabbata kai shugaba na annabawa da manzanni gaba ɗaya, wa imamu asfiya'ihi wal muttaqin, da kuma imam jagora ko liman na dukkan wani zababbe daga cikin zababbun Allah. Asfiya zababbu kenan, wanda Allah ya tace ya zaba. Wa innahu min indana la minal mustafaid al aqya, da Allah ya ambaci wasu annabawa yace su waɗannan agungun tatattu ne kuma zababbu ne. Inna la hastafa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imrana ala alalamin. Zabe kenan, Allah ya zaba. Allah ta'ala yake cewa summa awrasna alkitaba allazi nastafaina min ibadina. Wannan kalma tana nufin zabe, yasa Mustafa zababbe kenan, Muhammadu al-Mustafa. Akwai Mustafa nan ko babu? To sunan Mustafa iya nufin zababbe, yawa sunan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Wal muttaqin, da kuma masu takawa. Shi manzon Allah shine jagoran zababbun Allah, kuma jagoran masu takawa a gun Allah, shine Muhammad. Sunansa kenan shayabu Muhammad. Allah shine Mahmud, shine abin yabo, ko manzon Allah shine shayabu din ku. An fahimta? Wa fis sama'i Mahmudun wa fil abdi Muhammadan. Allah shine Mahmud, walahu alhamdu fil ula wal akhir. Shi kuma manzon Allah shine shayabu, kowa ya basu arna, kafirai, majusawa, duka ya ba manzon Allah su. Ballanta na zo gidan musulunci, ba bakin da zai bude su yi mu'amala da manzon Allah da ya bi shi babu shi. Domin duk wani abu da Allah zai gina ɗan adam a so shi dai shi, Allah yi wa manzon Allah wani abu. In haƙuri iya sa a so mutum, to manzon Allah shine shugaban masu haƙurin duniya gaba ɗaya. In kyauta tana sa a so mutum, to manzon Allah ya fi kowa kyauta. In tawazu, ƙasƙantar da kai, tana sa a so mutum, to manzon Allah shine shugaban kowa. Idan ainihin a wannan na siffantuwa da ibada za ta sa a so mutum, to manzon Allah shine shugaban masu bautawa Allah gaba ɗaya. Idan sai buƙin hali da yafiya da kau da kai, duka wani hali dai da za a ce an yabi mutum a kansa, kowane iri ne, to manzon Allah shine gaba da kowa wannan hali. Yasa manzon Allah ke faɗa da bakinsa cewa bu'istu li utammima makarimul akhlaq. Allah ya turo ni domin da zamto cikamakin dukkan wata kyakkyawar ɗabi'a, dukkan abin da za a ce madalla madalla ala san barka, to manzon Allah ne gaba da kowa. A fahimta? Shine gaba da kowa. Shi yasa ya zama Muhammad shayabu, wanda kowa ya bar su yake, sallallahu alaihi wasallam. Alladhi fassala ma ujmila fil Qur'an bi ahadithihi ash-sharifa. Wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fassala ma ujmila, ya zo ya yi bayani, ya fassara abinda a dunkule yake. A fahimta? Shi ne ya yi bayani dunkulallun saƙon da Qur'ani ya zo da su, to manzon Allah ne ya fassara su a cikin hadisansa. Da aka zo maganar azumi ya za a yi, hadisai suka yi bayani. Da aka zo maganar zakka ya za a yi, hadisai suka yi bayani. Da aka zo maganar sallah ya za a yi, hadisai suka yi bayani. Da aka zo maganar hajji ya za a yi, hadisai suka yi bayani. Kaga fusila ma ujmi da kira. Qur'ani a lokacin ya zo da dunkulallun saƙo yake zuwa,
amma shi ko manzon Allah sai ya fassara sakonnin yana fusila ma ujmila fil qur'ani bi ahadithi sharifa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara abinda a dunkule yake a cikin alqur'ani da hadisansa masu girma da hadisansa masu albarka wannan aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine babban aikin da ya fara ke wanda ya fassara dukkan wani dunkulallen sako wanda yazo cikin alqur'ani mai girma kamar yadda malaka yake bayani a wannan sai ya ci gaba da cewa wa sharaha mastusaiba min bita'alimi wajil awwalala ilahi al-hakima manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sharaha yi sharhi mastusaiba abinda ke da wahalar fahimta min wajin alqur'ani bita'alimi da karantarwarsa da koyarwarsa wa dalailihi da nunawarsa al-hakima wacce take cikin hikima wa a'lana manzon Allah ya sanar da kansa annal ulama awarthul anbiya da bakin sa yace su malamai magada annabawa wannan maganar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam al ulama warsatul anbiya malamai na addini masu karantarwa to su ne magada annabawa yanda ai sahabbai suke daraja annabawa to haka ya kamata al'ummar yau suna daraja malaman su na addini domin su ne wakilan annabawa wanda suke isar da sakonnin da annabawa suka isar a lokacin rayuwarsu ma'aikin Allah ya faɗi wannan hadisin iya cikin littafin Bukhari kuma iya cikin littafin Imam Muslim haka nan iya cikin littafin Ibn Majah dukkan waɗannan malamai sun rawaito wannan hadisi al-ulama'u warasatul anbiya malamai su ne magada annabawa fi tabaliki wajen isar da sako gadan da suka yi wa annabawa ba gadan kuɗi ba ne an gane ko yasa manzon Allah ce su annaba ba a gadansu ba a gadan dukiyarsu duk abin da suka bari a baitul malaki sai sai na Abubakar radiyallahu anhu lokacin da manzon Allah ya wafati an dan ibi kwanuka haka sai na Fatima ta zo bayan an masa mubayi'a ya zama khalifa sai ta ce akwai abubuwan da manzon Allah ya bari a matsayinsa na mahaifinta wanda kuma ita kadai ce ta rabuwa ƴaƴansa wanda ya koma ga Allah ya bata dure idan ke nuna tana buƙatar irin abubuwan da manzon Allah ya bari sai sai na Abubakar yake cewa ai manzon Allah da bacinsa ya faɗa mana cewa su annabawa duk abin da suka bari ba a gadinsu a baitul malaki sai na Fatima take cewa ai Allah ya ce wa warisu Sulaiman Dawud annabi Dawud ya haifi da annabi Sulaiman kuma sai Allah a Qur'ani yake cewa shi Sulaiman ya gaji babansa annabi Dawud nana Fatima take istidlali a gaban sai na Abubakar radiyallahu anhu da wannan aya sai sai na Abubakar yake cewa ai gadan da Sulaiman yayi wa annabi Dawud ba gadan dukiya ba gadan annabtan ne ai Sulaiman ba shi kadai bane dan gidan annabi Dawud amma kuma duk ƴaƴan annabi Dawud shi kadai Allah ya zaba ya bashi annabta yasa ya ce wa wurin Sulaiman Dawud daga nan nana Fatima ta fahimta kuma shikenan ta sauka daga wannan bukata tata an fahimta da su annabawa gadan su shine ka gaji da awa ka karanta ka gaji ilimi ka yada shine gadan annabawa Allah ta'ala ya ba mu ikon gada kuma ya ba mu ikon yada to su malamai su ne suke yada irin safan da annabawa suka bari fi tabalihi wa tawfih ma ja'u bihi min siratil mubin suke bayani suke bayani suke fito da abubuwan fili ma ja'u bihi irin abin da annabawa suka zo da shi min siratil mubin kamar da hawa ta farki mabayyani shi da ta farki musulunci wa sarraha bi anna man yuridillahu bihi khairan ko manzon Allah ya ci gaba da bayani tilla tilla yake cewa man yuridillahu bihi khairan duk wanda Allah yake son sa da alkhairi sai manzon Allah ya ce yu faqihu fi din sai Allah bai fahimtar addini in Allah yana son ka da alkhairi wallahi ya sama fahimtar addini shine babban alkhairi da Allah zai yi ma na martaba a wannan rayuwa amma duk wani abu da Allah ya yi ma a wannan rayuwa matukar kai jahilin addini ne to babu shakka Allah bai nufi ka da alkhairi dan domin ita wannan rayuwar da kake ganin ta duniya wallahi tamkar mafarki ce tamkar wasan yara ne amma lahira ita ce tabbas ita ce in an je ba mutuwa kuma ba karewa amma a wannan rayuwar akwai mutuwa akwai karewa hasali duniyar ma akwai lokacin da za a waye gari a gaba ku ita kullu man alaiha fal waye baka wajhu rabbika zul jilali wal ikram duk abin da ke duwar kasar nan idan Allah ya kare ma ya kare ya kama wa inna la ja'iluna ma alaiha sa'idan juruza he ka waye gari ka komai ya zama bola a duniyar nan ba komai to amma wal akhiratu khairun wa abqa kuma shi fahimtar addini shine zai baka dama zai ingiza ka zai harzuka ka wajen kudin lahira fahimtar addini shine za ka gane wani abu haramu ne ba za ka yi wannan abu halal ne ka dake kana ci duk wani sai in baka da fahimtar addini ba za ka yi wannan ba fahimtar addini shine zai sa ka sha wahala da kudin lahira fahimtar addini shi zai sa ka gujewa jin dadin duniya da ka samu lahira fahimtar addini shi zai sa duk abinda kaga bashi da amfani a rayuwarka ta lahira ba za ka yi duk mutumin da ga iya tantancewa yayi abu kaza kada yayi abu kaza yayi abu kaza kada yayi abu kaza to fahimtar addini ce sai shi wannan kai na kankare muku magana cewa tun daga sahabbai sai na Abubakar radiyallahu anhu har zuwa ƙasa duk wanda kaga ya dau dukiyarsa yayi wa addini aiki ya dau ƙarfinsa yayi wa addini aiki ya dau iliminsa yayi wa addini aiki wallahi fahimtar addini ce duk kuma wanda bai fahimci addini ba ba shi ba ma kusa da addini sai zo ya rayu ya mutu ya kare ya koma lahira kuma a banza da shi saboda ka duk wanda Allah ta'ala ya rufe shi da alkhairi sai Allah ta'ala ya bashi fahimtar addini hadisin ya ce ne tabi Imam Tabarani a cikin Mu'jam nasa ya fito da shi malai ci gaba da cewa wa anna afdalu ibada al-fiqh malai ci ibada mafi farlahi ne fahimtar addini al-fiqh anan ai al-fiqh fi din kina kai abu na addini bisa fahimta bisa dalilai da dogaro wa afdalu din al-wara manzo Allah ya ci gaba da cewa kuma mafi fallar addini ne tsantsene duk abin da haramun ne karka aikata shi haramun a ibada haramun a mu'amala haramun a ci da sha duka kauce masa to wannan shine addininka zai ji zama addini mai farlaki wa ala alihi wa sahbihi siran Allah da aminci ya tabbata gan manzon Allah da ida da alayansa da sahabbansa alladin tahu bin nufus wanda suka yi sacrifice da rayuwarsu kine tahu bin nufus an gane ko suka ba da rayuwarsu akan addini suka yi su mutu akan addini wal jah kuma suka ba da kyautar matsayinsu akan addini wal amwal suka ba da kyautar dukiyarsu akan addini an gane ko wa ahali wa diyar suka ba da iyalansu ma suka ba da gidajensu ma fi sabili bina'il islam a hanyar gina musulunci ko ga wani in ba sahabbai ba wanda zai yi wannan na farko sahabbai sun je yaki su mutu kaga dahu bi anfusihi mutum ya san mutuwa zai yi amma wallahi tafiya yi a yakin da aka yi na Mu'ta ghazwatu Mu'ta akwai dan uwan sayyidina Ali radiyallahu anhu ana ce masa Ja'far bin Abi Talib yayin sayyidina Ali an fahimta a wannan yakin manzo Allah sai ya rada shi komanda inda zai jagoranci rundunar tafiya yi kuma wannan yakin ran Juma'a aka fita yaki bayan sallar Juma'a aka fita to har dabdal asar shi komanda Ja'far bin Abi Talib bai fita ba an kira la asar manzon Allah ya fita sai ga Ja'far sai kai komanda ya baka fita ba runduna ta yi gaba sai ki cewa wallahi manzon Allah na tsaya ne wannan sallar la asar din da kai ne domin ina ganin kamar idi ta karshe a rayuwata da ina kwaɗayin ka limance ni wannan sallar la asar din zato na daga wannan sallar da zaka jagorance ni to ba maki na yi sallar kace da kai kuma hakan ta faru da aka yi wannan sallar asar ya fita fitar da bidawa wake a cinye shahada kaga sun daura yiwarsu sun bayar akan musulunci ta ci gaba yawan su kaga ina dahu bi an kusle babu kyauta mafi tsada kamar da rai. Duk abin da ka mallaka zaka iya bada shi akan rayuwar ka tsira. Rai shine abu mafi darajar kololin daraja abu mutumin akai. Yasa domin darajar rai da kimar sa sai manzon Allah ya ce duk wanda ya je ya kashe kansa da gangan ya mutu kafin. Domin an nuna ma darajar rai da kimar sa abu mutumin. Yasa manzon Allah yake cewa daga kashe mutum haka kawai bai ci ba bai sha ba kai ba hukuma bane kai ba bai hukunci bane ka kashe mutum kawai kwara ka je ka rushe Ka'aba ta fa saukin lafiya ga kawun da mutum kashe mutum haka kawai manzon Allah ya ce wallahi kwara ka rushe Ka'aba ya yi masa rai iya da daraja rai iya da kima amma sahabbai sun ba da ransu sun ba da rayuwarsu akan addinin Allah ya ce to wace irin wani irin imani ne yake wannan wani irin imani ne yake wannan amma kai gashi ana karatun addinin a kusa da kai a mabotan ka ba biyan a caba za ka yi ba ba mota za ka zuba mai ba ka zo ka zauna ka ji abin ya ma wahala to ka kaddara da ka zo lokacin manzon Allah da sahabbai an ce ka fita yaki za ka fita kuwa anya tabiyar mu nake ka zo ka zauna minti 40 50 ga fanka ga AC ga haske ga ruwa ma kana bukata ga yicin a bakin kofa ba abun da zaka yi amma hakan ta gagare ka ko kobo ba za ka kashe ba amma kuma ka tuna ga waɗanda suka auren su suka bayar domin addinin ya zo ka same shi a yanzu kana ganin ba da sahabbai sun yi wannan aikin ba za mu samu addinin wallahi ba za mu same shi ba ba da rayuwarsu da suka yi akan kare addinin to sai Allah ya wanzar da addinin ya zo har yanzu gashi nan muna kisa Allah ta'ala ya kara musu yarda ko sakoran da suka yi a rayuwa Allah ya yarda musu to sai malamin ke cewa su sahabbai tahu bi anfusihim sun yi kyautar rayuwarsu gaba daya walja da dukkan wani matsayi duk sahabi duk matsayin da ya samu wallahi musulunci ke hidima da wannan matsayi duk matsayin ka duba Umar dan Khattab sai da ya hawo matsayi na amirul mu'minin kujeran manzon Allah ya hawo amma Umar dan Khattab sai ya kwana da yunwa a gidansa domin talakawa su ci abinci sai ya hakuri da riga daya a rayuwarsa ko riga biyu domin talakawa su sama banda za su ci ga makohin su ci abinci kaga matsayin su ma dan musulunci su kafe shi ba dan su jadi ba wa awwal amwal ka duba da sayyidina Abubakar radiyallahu anhu an ce sau uku iya dauko duk abin da Allah ya hore masa iya biya wa manzon Allah ayi wa addinin Allah yake da shi ba wai ya tsakuro wani abu ba ba ya raba abu a duka ya dauko ya bayar na karshe da ya dauko dukiyarsa kaf ya bayar sai manzon Allah ya ce Abubakar bai kabar wa iyalanka kuma sai ke ce ya rasulullah na bar musu alƙawarin Allah da alƙawarin domin Allah ya ce in tansurullaha yansurku in dai kun taimaki Allah Allah zai taimake ku kuma zuciyarsa ta cika da wannan imani kuma har ya mutu sai na Abubakar ba a talaka mutu ba iya cikin masu kudi a cikin sahabbai amma wallahi sau uku tarihi ya nuna iya ibu duk abin da Allah ya hore masa ko kobo baya bari iya bawa manzon Allah ya musulunci yake da shi kaga dukiyarsu sai na Abubakar sai na Usman radiyallahu anhu akwai lokacin da manzon Allah ya ce a zo za a fita yakin Tabuk a ce maki addini akwai talakawan sahabbai suna son tafiya ne basu da abin da zan sanya sai na Usman ya je shi a fito da raguma 100 a cikin ragumansa kowane ragumi a mai lafti a shirya shi kuma duk wanda zai hawo ragumin a tattala abin da za a bashi ya kai wa iyalansa domin zai tafi yaki iyalansa zai basu baya sai da yi wa mahawan raƙumai 100 cefanin da za su bari a gidajensu ya shirya raƙumi 100 da kayan yaƙi da komai ya ci gafi sabilillah manzon Allah ya karɓa ya yi wa sayyidina Usman addu'a ta fatan alheri jin daɗin da sayyidina Usman ya yi sai ya ƙara ƙaro ta 100 suka zama 200 manzon Allah ya ƙara mai addu'a ya ƙara mai addu'a sai sayyidina Usman ya ƙara ƙaro 100 raƙuma 300 da labtunsu da guzurin ma'ayansu a gida sai manzon Allah ya faɗi wannan kalma yace ma darra ma fa'ala Usman ba'da yau. Daga yau ba wani abu da zai yi wa Usman matsala ya har ki ga aljanna. Dukiyarsa ce manzon Allah ya masa addu'a har manzon Allah ya faɗa masa ba wani abin da zai yi wa Allah, Allah ya fi shi. Akwai lokacin da akwai wata rijiya da ce mata Bi'r Rum. Rijiya ce wanda kafirai da suka mallake ta suna taukurawa musulmai ba sa ba su ruwa. Sai manzon Allah ya ce man manistara lana hadhihi al-ba'ir falahu al-janna. Wa zai ce siya mana wannan rijiyar agun kafirai mu ni kuma na mulamunci musu aljanna. Sai na Usman ya ce wannan rijiyar ta nawa ce agun kafira. Suka sa kuɗi mai tsada. Suka lillinka kuɗin domin suna ganin kamar ba zai iya siya ba. Aka ce da ya ce a fito da dukiya a biya rijiyar sai da aka koma da wani kuɗin gida. Duk abin da suke bukata sai da ya ba su rijiyar ta dawo mallakin musulunci. Kaga dabbu bi anfusi mu amwali. Na'am. Ingantaccen tarihi dai shi ne ya biya gaba ɗaya. An fahimta? Amma na ana neman kuɗin data sai ana ce a taimako a taimako a taimako. Ana fahimta? Saboda ka addini nan wallahi sai da dukiya zai ce. Ya sa Qur'ani ke cewa jahidu bi amwalikum wa anfusikum. Bi amwalikum wa anfusikum. Yanzu ku kaddara kunnan da muke zaune da ba amwalin zai yi ne? Ba zai yi ba. Kai mai karatu ka ba da kanka, mai kuɗi ya ba da dukiyar sai abin ya fita daya. Amma in aka bar ɓangare ɗaya ne yake ta yi to abin tafiyar ba za ta yi, za a taɗe ba a je yadda ake so a je ba. Saboda kuma ɗau wannan sunan da sahabbai mu yi taskiya ta rayuwarmu da dukiyarmu da duk matsayin da Allah ya ba mu kan wani addini. Shi yasa Allah a Qur'ani yake cewa wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah. Duk abin da Allah ya baka Allah ya ce ka nemi lahira da shi, shi da ribar ka kawai. Allah ya baka ilimi, nemi lahira da shi. Allah ya baka matsayi, ya baka kujera, ya baka office, nemi lahira da shi. Allah ya baka dukiya, nemi lahira da ita. Allah ya baka ƙarfi, Allah ya baka hikima, Allah ya baka rawani kamar dagaci, ka nemi lahira da shi. An fahimta? Ine wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah. Duk abin da Allah ya baka a rayuwa to Allah ya baka domin ka nemi lahira da shi. Kar ka yi sakaci duniya ta cinye mashi. An fahimta? To kaga sahabbai sun fahimci wannan aya. Sun ba da rayuwarsu, sun ba da dukiyarsu, sun ba da matsayinsu, sun ba da iyalansu, sun ba da gidajensu fi sabili bina'i Islam. A hanyar gina musulunci. Wa hamalu ahkamahu wa shara'ihi bil aqwal wal af'al. Sannan sahabbai suka yi dako, shi ne hamal, suka yi dakon hukunce-hukuncen addini da shari'a dokoki na addini bil aqwal, wajen su shiga lunguna da saƙo da garuruwa suna isar da saƙon musulunci. Tarihi ya ce a lokacin Umar ɗan Khattab, Allah ya kare da shi, bayan manzon Allah ya shekara goma a Madina bayan hijira ya koma ga Allah, sai na Abubakar ana ɗan yi khalifa ya zai shekara biyu da wata hudu ya koma ga Allah, sannan aka rada Umar ɗan Khattab a matsayin khalifa. An ce a lokacin sa ne akwai wani sahabi yana ce masa Uqba bin Amir, shi ne ya taho tun daga garin Madina ya yi zango a nan ya yaɗa musulunci, ya yi zango a nan ya yi da'awa, ya yi zango a nan ya yi karatu, sai ya zo har yankin Afirka. Da an ce duk wanda ya musulunta a iya gabacin yammacin Afirka ɗin nan to dalilin Uqba bin Amir. Kun ga ahe ingantaccen tarihi ma ya nuna lokacin manzon Allah, lokacin sayyidina Abubakar, duk wanda suke rayuwa a dindin maguzanci yake, duk arnanci yake, ba mu san musulunci ba. Sai lokacin da Umar ɗan Khattab yake khalifa, Uqba bin Amir kine ya shigo da addini har wajen Chad, wajen Morocco. Kakannin mu sun ce ya zo har Maiduguri, amma abokan adawa sun ce bai zo ba, amma dai ya zo. Yawwa, abokan adawar mu sun ce bai zo ba, amma tarihi yana har Maiduguri ya shigo, amma daga nan kuma yayi baya bai yoyan ba. An fahimta? Ya shigo da musulunci, daga nan musulunci kuma ya Uqba bin Amir. To kaga ba dan dakon da suka yi ba, da wallahi wani gun musulunci bai je ba. An fahimta? Kuma a lokacin ka tuna babu maganar jirgin sama, babu maganar mota, babu maganar mashin, babu maganar kaza, wa'ansu a kafafun su ke tafiya, wa'ansu a kan raƙumi ko jaki ko doki, shi ne ƙololin abin tafiya a wannan lokacin. Ƙasashe nawa aka ratsa tun daga garin Madina ka shigo har nan, a shiga ruwa a kwale-kwale a fita a yi tafiyar ƙafa a yi tafiyar doki, duka ba don ya samu naira ɗaya ba, ba don ya tsaya takara a zaɓe shi ba, a'a don ya kawo wanda ban sani ba sakon musulunci. Kawai shi ne muhadarin ya zo ya ce ai Allah ya ce annabi ya ce, Allah ya ce annabi ya ce, shi ne kawai hadarin. Wa'ansu rasa rayuwarsu a wannan hanyar da yawa. Saboda wannan shi ne abin da malam littafi yake faɗa mana, sun yi dakon hukunce-hukuncen addini, sannan kuma da shari'o'i da bakinsu suna faɗa, wal af'al, wani gun kuma in sun zo da aiki za a ga mutum ya sallah a ji a kewaye shi ba a san ma sallar ba, sannan yake biya ne ai wani ita ce abin da Allah ya ɗora musulmi sau biyar a kullum daga ne ya samu damar yawa. Wal jihad, akwai gunda kuma baya shigo mana da jihadi, sai an ɗaga takobi, sai an yi gumurzu, sannan mun zai shiga, haka suka ɗauka suke ila sa'irin anha, suka zagaye dukkan sasannin wannan duniya. Wal anam, da anha da anam duk kusan ɗaya ne, sasani da saƙo da lunguna da duniya. Wa man nahaja man hajahu, malai ce tsiran Allah da aminci ya ƙara tabbatuwa da wanda suka bi tsari irin nasu. Manhaj shi ne kamar salabas, wanda suka bi tsari irin nasu, min al ulama, daga cikin malamai, wal fuqaha, da malaman fiqhu, ila yawmi qiyamin nasu li rabbil alam, a zuwa ran da Allah ta'ala zai tsaye da mutane a gaban sa a cikin ranar alkiyama. Yawmi yaqumun nasu li rabbil alamin, ran da Allah ta'ala zai tsaye da mu gaba ɗaya a gaban shi. Allah ta'ala ya ba mu ikon tsayuwa da imani. To wannan yabo ne yi wa Allah da manzon Allah da sahabbai da kuma wanda suke biyo bayan sahabbai. Amma ba'ad, bayan wannan fa'alam, to yanzu ya fara magana da kai, ya fara magana da kai, a fahimta ka sani shi ne fa'alam. Arshadani Allah wa iyya, kaga madalla da malaman musulunci karatu za su ma amma sai sun ma addu'a. Wani addini ne, wani littafi ne da irin wannan tsari, in ba littafin addini ba. Koya ma za a yi, ɗora ka a hanyar aljanna za a yi, amma sai an ma addu'a. Ya ce arshadani Allah wa iyya, ina roƙon Allah ya shiryar da ni da kai. Arshadani Allah wa iyya, Allah ya kimsa mana shirya da ni da kai, kai mai karatu ko kai mai sauraro. An fahimta? In ji shi malam kenan. Wa iyyaka, da kai, ila ma fi sa'adatuna, akan abin da zai zamto cin nasarar mu a wannan rayuwar ta dunyan nan. Sa'adatuna, in aka ce mutum sa'id ne, sa'id ba na suna ba, ma'anar suna shi ne mutumin da ya samu cin nasara a duniya da lahira, shi ne sa'id. A fahimta? To sa'adatuna, muna roƙon Allah ya shirya da mu kai cin nasarar mu, mu samu rabo da nasara a rayuwar mu ta duniya da kuma rayuwar mu ta gobe da kiyama. Kaga bayan ya ma karatu, sannan ga kuma wata addu'a ta alkhairi yayi ba, domin a nuna ma musulunci addini ne na yalwata alkhairi, addini ne da ake so alkhairi ya yi ko ina da ina, ba addini bane da ake so alkhairi ya takaita a wani guban da wani guban. Addini musulunci ya zo da kyauta ta addu'o'i da baiwa, sai yake cewa a fiddarai, Allah ya mana gama dakatar da samun rabo a wannan rayuwa ta gidan duniya da lahira. Wa ma bihi najatuna, da kuma abin da yake shine cin nasarar mu. Wa rahatuna, da kuma hutawar mu. Fil hayatai, a cikin wannan rayuwa guda biyu, rayuwar duniya da kuma ta lahira. Annahu kad zahara fi biladina, cewa akwai abubuwan da suka bayyana a garuruwan mu. Shi malam da yake mutumin malami shi rizimatun mutashaddiqa, akwai wasu ƴan tsirarun jama'a, wa'ansu ƴan tsiraru daga cikin mutane, wata ƙungiya haka, ko wa'ansu mutane suka ware kansu, shi ne hirzima mutashaddiqa, masu tsanantawa. An gane ko? A ƙala asaratina wa asaratihim rabbul bariya, muna faɗa akan cewa da mu da su ɗin duka Allah ta'ala ya managam daga tarwajen gane gaskiya. Amma su waɗancan mutanen waƙa'u fi arḍa'il fi aradil ulama a'immatul islam al-muttaqin, su wadancan mutanen da malake so yi nuni a kan su sun ka ba sun tsaya akan cin mutuncin malamai a fahimta duk inda kuskuren malamai suke nan suke zuwa suke kafa ito su gani zo zanga da al'umma manufar su kuma shine su bata musulunci duk inda aka bata malamai to an bata addini a fahimta to tun wancan lokacin inji malam akwai irin wadannan mutane wanda kullun zuba ido suke su gano ina malami ya gaza ina yayi kuskure sai a dau wannan kuskure kuma a dinga yakawa a cikin mutane suna tsayawa kan mutuncin malamai malaman musulunci masu tsoron Allah albarara masu nagarta li ajli ma alfu min kutub fil masail domin irin abin da suka wallafa a cikin littafan su na masaloli wal furu' da bangarori na addini al fiqhiyya da fiqh al muqarrara المقرره تبيانا لما جاء في الكتاب والسنه وانت سن تبتدد شي kuma suna bibiyar abin da yazo alqur'ani da kuma sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam almutahhara wannan suna mai cike da zarki wa ma ajma alaihi sahaba wa tabi'un da cikin irin abin da sahabbai da tabi'ai suka hado akan sa wa tabi'uhum da wanda suka biyo su qadatul ummatul islamiyya wanda sune jagororin al'ummatin musulunci almutahharira al'ummar musulunci mai cike da yanci wa hamalu alaihim jami'al ayat wanda suka dau dukkan ayoyi da suka zo cikin alqur'ani allati anzala Allahu ta'ala fi ahli kitabi min an-nasara wal umma al-yahudiyya su wadancan mutanen he suka dinga daukan ayoyin da Allah yake maganar yahudawa da nasara an gane ko malaman yahudawa da malaman nasara he suke kawo da suke dora ta akan malaman musulunci in Allah iya zargin malaman yahudawa Allah iya zargin malaman nasara sai su juya aya sai su lankwasa sai su harrafa ta sai su dinga jifan malaman musulunci da wannan ayoyi to kun ji kuma irin bala'in su da suka tsunci kansu a ciki to she malaye yake nuni akan irin wadancan mutanen akiyaye su duk wanda ka ji ya kafa ido kan cin mutuncin malamai da zagin su she ko ba malamin bane kai ko da malamin ne ma to akwai ɗaya biyu ko an daukan gilarsa ko kuma a manufarsa rusa musulunci shi malami ba a ce bai kuskure ba zai yi kuskure amma akwai hanyar da ake gyara masa a fahimta amma tun da zai challenge din malami a gun karatu yayi challenge din karatunsa to karatun yake so ya bata amma kai dan adam ne kana kuskure wani ka fasa rubu ba daidai ba kai da ni kana fahimce ka yi kai na ƙara ma daraja da kima domin kana so addini ya ci gaba ba kuskure kake so ya duba amma duk wanda yake bude baki yake disgrace yake challenge na malami to addini yake so ya rusa ba malami ba Allah ta'ala ya samu dace to ina ganin mun zo gaba ta zamu tsaya a cikin wannan mukaddima sai mako mai zuwa sai mu tashi kan ayoyin da malami ya kawo game da irin abin da Allah yake zargin Yahudawa da nasara akan su abin da muka faɗa dai Allah ya bamu ladansa abin da ne kuskure kuma Allah ta'ala ya yi mishi yafi mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu fahimta Allah ta'ala ya nuna mana kariya kariya ce ba mu guje mata wannan shine darasin mu na daya a cikin wannan littafin halin masail ko muna kira kowa ya mallaki littafin kowa ya mallaki littafin akwai lokacin da za a yi roll call yace kowa ya daga nasu mu gani so nake in mun sauke littafin kowa ma ya je ya karanta da shi darasin da nake so miki insha Allah Allah ya taimake mu Allah ya mana albarka Allah ya cika mu haifan mu Allah ya sa aljanna cikin kuma su da mu da zuriyar mu Allah ta'ala ya dora mu ta sauki madaici muna roƙon Allah ta'ala dukkan marasa lafiyar mu Allah ya ba su lafiya mu kuma Allah ta'ala ya ƙara mana lafiya da imani muna roƙon Allah ta'ala abinda muka karanta daidai Allah ya kuma mu ladansa abinda muka kuskure kuma Allah ya yi mana dukkan masu taimakon addini duk inda suke Allah ya taimake su masu ainihin zagon ƙasa ga wannan addini Allah ya mana magani su Allah ta'ala ya samu dace mana albarka wanda ya asasa wannan maktaba Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya karbi ayyukansu da namu Allah ta'ala ya buɗa masa harkokinsu da namu mahaifansu da namu duka Allah ya jikansu Allah ya gafarta musu zuriyarsu da tamu Allah ta'ala ya yi musu albarka masu sauraron karatu da muka fara da su Allah ta'ala ya sa har zuwa ƙarshe da ku zamu Allah ya ƙaro al'umma masu alkhairi masu albarka Allah ya ba mu iko fahimtar wannan karatu da zama a kansa Allah ta'ala mun roƙa ka samu lafiya mu gama lafiya اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب